gobe.
Daga muryar Amurka a Washington DC.
Assalamu alaikum masu saurare shirin yau da gobe ne shirin matasa ke zuwa muku daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC akan mitoci 2531 da kuma 41 ana kuma iya kama mu a birnin Yamai na Jamhuriyar Niger a VOA Africa kan mita 102.5 zangon FM sai kuma wasu tashoshin na zangon FM a Niger da suka hada da radio amfani sarauniya da kuma niya a can kuma san kasar Ghana kuma za iya kama mu ta Alpha Radio za kuma iya jin mu ta yanar gizo a voahausa.com ko kuma sashen hausa.com masu gabatarwa
Yusuf Aliyu Harande
tare da ni Amina Buhari Auna
waitin san Amina a duka ranar Alhamis shirin nan namu na yau da gobe yana magana ne akan kiwon lafiya wanda yau ma ranar 20 ga watan wannan wata na Yuni na shekarar 2019 zamu ci gaba da magana ne akan yuwar barkewar cutar kwalara da ake tunanin za ta iya kaiwa wani mataki ko wadannan irin makamai ne ko ko wadannan matakai kamata a ce jama'a san dauka don magance ta
ka kawo in kawo gwamnati ta kawo hannun ta karama hukuma ta kawo ni a matsayina na talakan fito in yi attajiri a matsayin sa na attajiri ya kawo abinci mata daga gidajen su su kawo abinci
to daga bangaren hukuma kuma sun ƙara da
sannan gwamnati ta dauki matasa mutum 1000 da sunan dakarun tsafta domin duk abin kasa wannan aiki a kolukwar kwalara a kolu sauran cututtuka masu yaduwa irin su zazzabin da ake fama da shi
to idan har masu sauraro ba su manta ba a makon da ya gabata mun fara tattaunawa ne akan wannan maudu'i namu bayan da hukumar lafiya ta NCDC ta sanar da cewa akwai yuwar barkewar cutar kwalara a wasu yankuna na sassan arewacin Najeriya
haka yake Yusuf muka kuma gayyace likita yayi bayani shi yasa a yau ma wakilin sashen Hausa a Kano Mahmud Ibrahim Kwari ya jiyo mana ta bangaren hukuma da jama'a
eh muna kuma tafe da amsoshin tambayar da muka yi muku a shafin mu na sada zumunta na Facebook inda kuka amsa mana kamar haka
to Yusuf yanzu dai a cikin shirin bari mu fara da amsoshin tambayar mu da muka yi musu a satin da ya gabata inda muka ce yayin da hukumar lafiya ta kasa NCDC ta sanar da cewa akwai yuwar barkewar cutar kwalara a wasu yankuna a sassan Najeriya waɗanne irin matakai kuke gani ya kamata ku dauka domin kare kanku da al'umma daga kamuwa da cutar ga kuma yadda kuka amsa mana
Amsar mu ta farko a yau Amina ta fito ne daga gurin Alhaji Mai Hula Askira inda yace ina kira ga al'umma su tsaftace muhallin su da kayan abincin su da kuma ruwan sha kana da kuma gurin kwanciyar su hasali ma da hannayen su
to sai kuma amsar Sale Isa Birnin Kudu inda yace ya kamata gwamnati ta dauki matakin tsaftace ruwan sha sakamakon ta nan babbar matsala take
shi kuwa Hadabi mai computer mai yama cewa yayi salam yau da gobe da fatar kuna cikin koshin lafiya magana barkewar cutar kwalara wani abun koma baya ne sai dai malaman lafiya su bamu bayani yanda abin zai kasance zamu kasance tare da ku yau don jin cikakken bayani daga likita
to sai kuma amsar Isa Kopsi a Sarara inda yace hanyar kaucewa wannan cuta shine tsaftace muhalli akai-akai
shi ko Sa'idu Sabu Auyo cewa yi salam yau da gobe matakan da suka kamata mu dauka su ne don kare kanmu mu guji cin abinci da bai da kyau ko kuma wasu munanan abubuwa
to sai kuma amsar Musa Maina Kandiluwa Diffa inda yace yau da gobe mu dai namu addu'a Allah ya tsare mu da cututtukan da muka sani da wanda bamu sani ba
Abdulrahman Aliyu Balkore daga Jihar Sokoto cewa yi babban matakin da ya kamata mu fara dauka shine mu yi kokarin nisantar da kanmu daga dukkanin abubuwan da ke zama sanadiyar kamuwa da waɗannan cututtuka musamman rashin tsafta da kuma rashin cin abinci lafiyayye
to shi kuma Nasiru Shehu Yansari cewa yayi mu dai fatan mu Allah ya kare mu daga wannan irin cuta
shi kuwa BH Square Habib cewa yayi ba wani mataki da zamu dauka mu bari sai mun kamu sai mu je asibiti a yi muna magani tunda gwamnati ta fi mai da hankali akan magani ba rigakafi ba
To sai kuma amsa ta gaba daga wurin Yakubu mai manja funtuwa inda yace fatan alkhairi gare ku yau da gobe Allah ya sa a daina mintawa da mu cikin lissafi muna so mu shigo sahun masu fadin abin da yake ci musu tuwo a ƙwariya nagode yau da gobe ikon Allah Mallam Yakubu da fatan da yau za ka yi farin ciki mun fada sunanka mun karanto sakonka
lallai ka to kin ga ai Amina shi kuma Bello Zubairu ya aiko da wata zunguriyar wasiƙa
lallai kan wasiƙa da za mu kira wannan ra'ayin nashi
to kin ji abin da yace yace wannan kalubale ne gare mu mu talakawa don haka ya kamata mu farka ta yaya za mu rigakafin wannan al'amari dole ne mu kula da tsafta a matakin farko har zuwa mataki na uku tun daga abin da muke ci muke sha da kuma muhalli babu bukatar kama suna amma fa magance ta gyara kanka misali muna mu'amala da kayan abinci irin su lemu ayaba gurasa nama kifi suna daga cikin abin da zaka iya siya akan titi misali akwai bukatar hannun mai sayarwa ya kasance cikin tsafta yana faruwa ne a yayin da mai yanka nama yake tsakiyar yankawa ko yake yanka gurasa wani abu mai kama da hakan zaka ga an zo an danka mishi kudi sai ya sa hannu ya karba ba tare da ya wanke hannun shi ba zai kuma koma ya ci gaba da yin wannan yanka naman to kuma kin ji abin da yake kara cewa Amina yace babu abin da ya hada talauci da rashin tsafta
kwarai kuwa
to ai wannan magana ce yayi mai muhimmanci
kwarai
ita kanta wukar da ake amfani da ita wajen yanke waɗannan ababuwan more rayuwar ana amfani da ita ne zaka ga cewa ta yi wani dakan-dakan babu tsafta a tare da ita suna bukatar su tsaftace su wani lokaci kana gani da idanka zaka ga wukar ta hada wani tambari na datti amma a haka za a yanka ma mutum abin da zai ci a cikin sa gyara kayanka ba magana ce ta sauke mu raba ba
To lallai kan Mallam Bello wannan sakon naka kuma mai muhimmanci ne.
Kwarai da gaske.
To sai kuma amsa ta ƙarshe a yau daga Ahmed G Goje inda yace muna jira mu ji abinda masana za su ba mu shawara mu yi amfani da shi. To mun gode ku ci gaba da amsa mana tambayoyin mu. Yanzu kuma bari mu je ga wakilin sashen Hausa a Kano Mahmud Ibrahim Kwari don jin tattaunawar da yayi da sarkin tsafta na Kano.
Lakin da cikakken suna Sulaiman Jafar Ami Gwarzo sarkin tsafta na Kano to da farko dai ita kwalara ciwo ne wanda kamar a gaje shi ya zama da wahumi a arewacin Najeriya kuma ba waɗansu ne suke hadasa shi ba illa mu ƴan Najeriya mazauna arewacin Najeriya ba za ka taɓa jin kwalara amai da guda ake nan ba ya tsille a kudancin Najeriya ko a Turai ko a wani wuri saboda kawai ba su al'ada da muke da shi a nan na farko dai muna kokari mu yaƙi abubuwan nan ta hanyar aikin tsafta game da kuma kokarin gwamnatin jiha mu a nan Kano na farko dai cewar wannan harka da ake ta ba haya barkatai ba abu ne mai kyau ba yana kawo kwalara harkar da ake yi a dauko ruwan kashi a zuba shi cikin hanyar ruwa gudan ruwa ba shi da kyau yana kawo kwalara a jona daga cikin gidajen mutane a jona a kiyin sokawai a jona ruwan kashi ita ba cikin babban gwata wannan yana kawo kwalara domin mai a ƙarshe zai tafi yana su yi wanka a can manoma su ɗiba su wanke jikinsu mutane su ɗiba su wanke bakinsu da sauransu to duk irin wannan hanyoyin da ake samun ainihin wannan kwalara sannan manoma da suke noman ainihin kayan marmari za ka ga cewar ba su fiya kula da tsaftar waɗannan abin nasu ba sai ka ce suna da kumar salad ne ganyayyaki ne da ainihin watan hannayensu wanda kuma sun ba su wanke ba saboda haka
to idan haka ne ranka ya dade ko a hukumance waɗannan matakai kuke dauka musamman a birane da karkara tunda bayananka sun nuna waɗannan abubuwan suna faruwa a birane kuma suna faruwa a karkara wannan matakai kuke dauka don ganin dakile waɗannan ɗabi'u
wato harkar kwalara ana yin tunka ba a fi mu gwamnati ta dauki malaman tsafta suna bi gida-gida suna wayar da mutane musamman mata akan rashin tsafta
domin wannan kwazarar baki daya gane cewa rashin tsafta ne yake kawo wannan abu kamar da fara zayyanawa da kuma rashin tsaftar hannu da tsaftar jiki da kuma daƙumar abinci da ake yi da hannu ba tare da an sa safar hannu ba to ana shiga gidajen mutane ana musu fadakarwa ana nuna musu cewa da wajen dafa abinci kitchen din su da sauran su sannan gwamnati ta dauki matasa mutum 1000 da sunan dakarun tsafta domin duk abin kasa wannan aiki a kolara a kolin sauran cututtuka masu yaduwa irin su da zabin da zabin da ake fama da shi sannan wannan kuma dori ne duk hanyoyi ne na yaki da kolara wannan kuma dori ne akan ma'aikatan da muke da su a ƙananan hukumomu da ma'aikatan lafiya da ma'aikatan muhalli wajen mutum 3000 suna aiki saboda haka an samu mutum 4000 kenan suna wannan aiki haka kokarin gwamnati kenan sannan gwamnati tana bada tallafi ga musamman masu sana'a ta power daga cewa da masu shayi domin a daina dakumar abinci da hannu tsire ne balangu duk shi ma ana da dajare da ta sono da waye ana kama nama saboda haka shi ma wannan gwamnati ta bada ta yi kokari ta bada gudunmuwa na karafa da kayan ajiye da kayan tsafta na wannan muhalli so duk irin waɗannan abubuwa gwamnati tana kokari tana ga cewa ta abin nan tana ta yi
yanzu sarkin tsafta ya nema na bayanin cewa an dauki dakarun tsafta kari akan ma'aikatan da kuke da su a ƙananan hukumomi da kuma waɗanda suke ma'aikatan lafiya da ta muhalli amma zaka ga ba a shekarun baya can muna yara akwai waɗannan malaman tsafta da suke shigowa gidaje ko da a yankunan karkara za ka gansu lokaci zuwa lokaci suna sha'anin ilmantarwa ban sani ba waɗannan da kuke aikin nan da su ko sun sha bamban da waɗanda aka sani domin idan ka duba yadda alƙalman suke wato tafiya na yawaitar samun zancen kwalara dinnan a birane da karkara sai kaga kaman ko dai tsarin da ake yi din ba irin na da bane na wayarwar da kan ko kuma a na yanzu kaman ya gaza tasiri a kan mutane me yake faruwa ga kuma adadin mutane da ka ambata suna da yawa waɗanda ma'aikatan nan ga suna
wato gaskiyar lamari shine kada suna da girma da kuma ƙananan hukumomin nan sai kuma ga masu ainihin tafka laifin ko ta ina saboda haka aikin ana yin shiga dangadan ana ta yi saboda haka amma wannan abu da yazo har yanzu babu mazaɓar da babu malamin tsafta ko na dakarun tsafta ko na wannan waɗannan da kake magana da irin su din ne aikin gwamnati ba ta mutuwa su zo suna nan waɗansu ba ta da sanye ritaya an ku dauke waɗansu saboda haka suna ta kokari su ga cewar an yi maganin kwalaran nan kamar yanda a sauran kasashen duniya suka kauda kwalara yanzu misali a ce wayan da a Kano ana yin ba haya barkatai akan titi haka ai ba daidai bane ko to yanzu ka san cewa gwamnati ta bada
hayan gidaje a yankunan
ba daidai bane a gefen titi saboda haka ko ka san cewa da abin ya tsamari saboda yanzu bayan fadakarwa ma yanzu hukunta su ake yi ana da kotuna wajen guda 16 na tafi gidanka wanda duk mutumin da aka kama yayi ba haya a titi to za ka za a hukunta shi yanzu a shekarun da muka bada rapport din nan ina jin mun hukunta masu yin ba haya a barkada sun fi 130 waɗanda suka kama su a shatalai talan wajen fage da kuma wajen hanyar abin nan na'iba yan lemu to duk waɗannan guraren suna ta abin nan to amma kuma akwai wani abin wanda
ko da yake ka ce kuna da ma'aikata a yankunan ƙananan hukumomi wannan aiki naku ya kuke tankararsa a yankunan karkara tunda su ma watakila suna da irin nasu kalubalen baya ga kamuwa da suke da ita wannan cuta ta kwalara za ka kuma suna da ƙarancin wuraren da za a je a yi wato su ne a nemi magani misali
wato akwai hukumar nan ta Ruwasa wanda aka ɗauki muhimmancin hana ba haya a ko'ina ake zuwa ana koyawa mutanen karkara cewar ya kamata kowa ya mallaki shadda a cikin gidansa ya kamata kowa ya mallaki shadda a cikin wurin hira a cikin unguwanni maimakon a dinga yin ba haya barkatai sai da aka ɗauko musu ma aka je ruwan da suke sha aka ɗauko ba hayar aka auna abin aunawa na'urar aunawa aka ji aka ɗauko ruwan shi ma suke sha aka auna sai gashi ƙwayoyin halittar suke cikin ruwan nan shi ne a cikin bahaya su saboda a yanzu a tara ana ƙoƙari ga cewar duk kowane mai magidanci
ya mallaki shadda a gidansa zaga a dacan ko zaga cewa mutane sun saba yin bahaya a ko'ina kai ba masu ba yanzu hatta Fulani masu sauka a rigage bin su muke yanzu muna kuma musu da ake yin shadda da sauransu
baya ga wannan matakai kun fara watakila tunanin a shigar da wannan batu na tsaftar mahalli da tsaftar jiki da tsaftar shimaka a watakila manhaja ta koyarwa a makarantun primary misali
to mu da muke da school of hygiene a Kano kuma da man duk wanda ya karatu primary secondary ya san menene hygiene an koya masa hygiene yana ciki saboda haka wannan ba ma yau aka fara ba tuni an ana wannan abu kawai kasa ce ta zama wani abu yanzu shine alfarma ta riga ta shiga zuciyar mu muna kokari mu aikin ana kokarin a hana mu aikin saboda haka wannan dabi'ar ta wannan kashi da ake da kwalara da ake yi ai bai fata a ce har a zama ana da wannan abu shi zamu ki ta kokari mu ga cewar ana ta kokari ana dagayawa ɗan duba garin suna fadakar da kai suna hukuntawa sannan an ba gwamnati ba da umarnin cewar kotunan nan majistori guda 44 na kotun karamar hukuma su shiga cikin aikin gadangadan domin duk wanda yayi ya kawo ta hukunta shi amma yanzu haka in ka tana yanzu shekarun baya da an ce lokacin watan azumi ya zo an dinga yin kwalara kenan amma ga bani ba ai ba saboda malaman tsafta sun shiga cikin gari sun yi kokari an bi manoma wanda wajen sarrafa abin nan an bi gidajen kwana yanzu misali ana daukar ciwon kwalara da kuma typhoid da imi zafi ta hanyar tankunan ruwa a cikin gida kaga cewa mutum ya aje tankinsa ko na ƙasa da tara ruwa na ko na sama ya shekara biyu bai wanke shi ba haka ne wannan rashin sani ne saboda haka duk an da zuwa ana bada muhimmanci in Allah ya yarda wannan abin da ake hasashe cewa za a samu kwalara mu a nan Kano Allah ba a samu ba kuma rijiyoyi da ake kokari muna bin su ko a gefen titi ne ko a cikin gidaje ana daga sama ana daga su domin suna wanko da ruwan damuna yazo ya shiga ciki kai ba ma wannan ba hatta irin yanzu muna fadakarwa cewa an da ruwan sama yanzu jama'a su guji ibar ruwan nan na daga kwano
na
indar saboda yana tawa da kwayoyin halittu marasa kyau yadda irin wannan muna dubba kusan muna wannan abu saboda haka jama'a mu abin da muke so shine su yi kokari mu yi koyi ga sauran jihohi da kuma sauran ƙasashen duniya dan a daina irin wannan abu kun ba za mu fasa ba muna kira ga al'umma su ba mu haɗin kai yanda ya kamata
to Allah ya kyauta aikin wannan babban aiki ne domin kuwa ƙasashen da suka ci gaba ba a waɗannan ɗabi'un har yanzu dai ana tare ne da sashen Hausa na muryar Amurka a nan birnin Washington DC shirinmu na yau da gobe kafin mu koma ga Mahmud Kwari don jin tattaunawar shi da shugaban kwamitin koli na aikin gayya bari mu shakata da wannan mai mice to haiko kin ga wannan wakar dai ita ma bata abin nan ba to lalle ai kin ga Amina maganar nan da suka yi da shi wannan shugaban tsafta yayi magana akan tsafta da sauraron su kamar kasashen da suka ci gaba kin ga ai
ina kace ba a wannan dabi'un
kin san mu nan kofa akan titi mutum ya tsaya ya fitsari za a kama ka a baka tara to lalle kai Allah ya kyauta to bari mu je ga wannan tattaunawar
sunana Alhaji Ibrahim Garba Aminu kofar na isa shugaban babban kwamitin koli na kungiyoyin aikin gayya na jihar Kano
batun aikin gayya aka ce aikin gayya yawanci ana wato alakanta shi da batun tsaftar muhalli da kuma share-share da tabbatar da cewa na wuraren da mutane suke zaune an tsaftace su ga wannan batu da ake magana na za a iya samun ambaliyar ruwa kuma shi ambaliyar ruwa ana toshewa yana samo sanadi ne daga batun toshewar magudanan ruwa da sauransu Kano tana daga cikin wuraren da ake da hanyoyin ruwa da zaka ga sun toshe wannan kwamiti na ku na koli me kuke yi ne dan ganin cewa an zafurar da jama'a sun kula da magudanan ruwan su
to alhamdulillahi gaskiya fi sabilillahi babban kokarin mu na farko dai hudda da kafofin yada labarai ta kafofin yada labarai ne zaka fara sanar da mutane irin halin da kuke bukata jama'a su kasance musamman ta irin gudunmawar da za su bayar na biyu idan jama'a sun ba da haɗin kai aikin nan kaga a matsayina na shugaba ba zan iya yin aikin nan ni kaɗai ba ko da a ofis ne to bare kuma ka fito ka ce zaka shiga mu gudanar ruwa ka yashi aiki ne ya kasu kashi kashi akwai magana yashe mu gudanar ruwa akwai magana tsabtace garin ma ka ce share tituna haka da shauran gurare kamar kasuwanni to duk irin wayannan ayyuka ba sa yiwa sai ka samu hadin kan wayanda suke amfani da guraren so babban abin da muke fara yi shine wayar da kan jama'a wayar da kan jama'an nan ba mota muke shiga mu dinga yawo da lasifika muna fada ba a ta kafofin yada labarai muke yi irin wayannan nakunnan wayanda Allah ya sa suna da kunne irin na basira sun saurare mu da kunnan basira su yadda da abin da muka fada musu su san cewa gyara kayan ka muke musu ba wai sauke mu raba ba na farko wayansu mutanen idan ka je zaka yi aikin ma sai kaga matsalar da muke samu shine suna ganin kamar gwamnati ce ma ta samu amma duk da haka mu da muka zo da zil din yin aikin wannan ba ta karya mana guyuwa hakan muke hakura mu
wato ba sa fahimta cewa wannan kwamati naku na wato na sa kai ne
na sa kai ne yauwa na sa kai ne aiki ne muke yi na sa kai
amma kuma me ne ne laifi idan gwamnati ta sa ku ta ce a tsaftace mahalli a tsaftace kasuwanni da wuraren da ake yi hulɗa
akwai guraren da ita gwamnati take sawa a yashe ta biya to sai su dauka mu ma sa mu aka yi mu yashe a biya dan haka ba za su taya mu ba
wai ba kwa aiki ne da misali idan ka dauki tashar tasha misali akwai shugabanni in ka dauka su akwai shugabanni waɗannan suna daga cikin wuraren da wato suke wato tara shara ko kuma ta kai ga munanar muhalli da sauransu dan ba kwa aiki ka fada ne shi jagoranci na wurare
bari ka ji ka kamar yanzu ka so kurmi akwai aiki da muka shirya muka a shekarar waccan da ta huce mun yi aiki local government takwas na kananan hukumomin cikin birni to a kasuwar kurmi kawai shi shugaban kasuwar Alhaji ya ukarar da shi da shugabannin mataimakansa da sarkin kasuwa an shirya aikin an zagaya kowa an gaya masa ya fito amma mutum daya a yan kasuwar ba wanda ya fito a kasuwar kurmi ya taya mu aikin haka muka yi asabar da lahadi kai dan ma su yadda da yan jarida suka zo a kofar shagon wani muka yi magana dan su ji cewar gashi ma za a gaya wa duniya ba gwamnati ce ta sa mu muke yi ba amma ran lahadin kashi garin asabar din ba wanda ya fito ita ya mu abin su kawai su gwamnati ce take sawa a yashe musu wannan mugudanar ruwa yanzu ma da muka zo muke yi gwamnati ce take yi haka wanzu idan ka je kasuwar yan lemo kasuwar yan lemo da kyarma muka shawo kan shugabannin suka yadda cewar ba gwamnati ce ta turo mu mu yi ba aikin gayya muka zo mu yi dan kanmu ana samun irin wannan matsalolin
to ya abin yake a yankunan karkara
yankunan ba za ka hada su da karkara ba gaskiya karkara ba su mu da matsala da su gaskiya duk inda ka je aiki inda a karkara ne in ka shallake wayannan kananan hukumomin takwas tunda ka nan binni ka ce ka tafi kunci to baka da matsala aikin gayya in sun shirya yanda muke yin sa abin ni da ka kawo in kawo gwamnati ta kawo hannun ta karamar hukuma ta kawo ni a matsayina na talaka in fito in yi attajiri a matsayin sa na attajiri ya kawo abinci mata daga gidajen su su kawo abinci har yanzu a karkara haka ake aikin gayya so anan cikin gari ne dai muke da matsala amma idan misali ta baci zaka ga in ta baci da daddare ma an fito ana aikin gayya saboda ruwa yayi ambaliya
a irin wannan yanayi kukan tuntubar ita wata kila gwamnatin dan ce agaza muku domin wata kila al'amura su tafi yadda ya kamata
eh akwai wani lokaci da muka tuntubi gwamnati gaskiya yau kamar shekara biyu an taimaka wa kungiyoyin aikin gayya a nan cikin birni akalla kungiya 80 daga ma'aikatar muhalli an ba wa kungiya 40 daga hukumar sustainable Kano project sun ba wa kungiya 40 to da a lokacin a bangaren Musa Kambai mai bai gwamna shawara akan harkar cikin birni shi ma ya so ayi wannan kokarin sannan shi ma Alhaji Hussein Musa Kari shi ma a bangaren sa an so ai wannan taimakon shi kansa dan bare na wannan wannan Ziladaini dan bare shi ma a bangaren sa an so a samu wannan taimakon to amma dai har kawo yanzu har ma gashi su an sassauke su ba ai ba
wai ya zuwa yanzu misali ya zaka iya kwatanta nasarorin da kuke cimmawa duk da ga bujirewa da kuke fuskanta ga kuma yawaitar wuraren da ake batawa wanda suke dagula muhalli suna karuwa
gaskiya ne muna samun nasara a guraren da ake samun nasara amma gaskiya idan ka auna da nasarar da ake samu da kuma wato matsalar to sai nake ga kaman matsalar tafi nasarar yawa gaskiya saboda zaka zo kana aiki ka zo kofar shagon mutum kana aikin amma yana zauna akan kujera yana kallon ka yaki zo isa hannu ayi da shi yaki kuma isa wani ko da labura ne ya dauka ayi da shi sannan yaki sai kayan aiki ya ba ku gudunmawa kai ko gudunmawar piyawo ta wani ba zai bayar ba amma kana aiki wani lokacin kamar da muka yi a titin Mallam Aminu Kano ai wata mace ce daga cikin gida ta aiko mana da ledar ruwa ta kai 50 daga cikin gida ta kawo gudunmawar kyautar ruwa sannan sanda muka yi aikin nan a titin Abdullahi Bayar wanda ya hada da nan magwan wata mace ce mai dan waki a nan tsakanin muna aikin ta ci kofan teka da dan waki ta aiko mana kaga irin wannan akwai kuma wani datti da shi kuma zai huce sanin yanda ake aikin da ya irin nada yau wai dauko naira 150 ya bamu wayannan irin wayannan abubuwan ba na manta su saboda na san su tun shekaru masu yawan gaske a baya
yanzu idan ana so ta fuskar aikin gayya a taimaka wato a samu tsabtataccen muhalli ta yadda lafiyar al'umma za ta inganta yaya kake ganin watakila waɗannan hanyoyi za a bi don shawo kan al'umma su fahimci alfanun wannan haɗa kai ɗin don a aiwatar da wannan manufa
wannan hanya ƙwaya ɗaya ce zuwa biyu ita kanta gwamnati ta rungume mu ta yadda mu masu taimaka mata ne su kansu kananan hukumomi su yadda su rungume mu masu taimaka musu ne sannan a dawo da mutuncin masu unguwanni duk abin da za a yi wajen harkar tsabtar unguwa ajiye kes da ake yi a kan magudanar ruwa yin rumfa tamfurara a kan magudanar ruwa zube shara a inda bai dace ba a unguwa to mai unguwa a ce yana da ikon da zai sa a yi ina da ikon da zai sa a hana to wannan zai taimaka wajen tsabtacewa unguwa amma yanzu masu unguwannin mu kaf ba wanda yake da ikon da zai ce maka ya hana a kafa rumfa akan magudanar ruwa kuma ta hannu sai a je sama sai a zo a yi ta dole ina ji yana gani saboda haka idan an da da wannan mutuncin abu uku to ina tabbatar maka aikin gayya zai dawo 100%.
Ya Ubangiji sarkin baiwa roƙon dani nake kullun sai ka ba mu lahiya sarki Allah amin amin summa amin 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 summa amin ya Allah kubuda kunuwan ku ku jama'a ga wata sanarwa kubuda kunuwan ku ku jama'a
to tunda dai mu masu sauraro alƙawarin waka
kwarai
da ji dadin wannan nishatan Niger
dadda dai aikin gabata da tsawo
haka to masu sauraro anan muka kawo ƙarshen wannan shirin namu na yau a madadin wanda ya taimaka mana ya bada umarni Daniel Brown da engineer mu ne tare da abokin aiki na da ya taya ni gabatarwa Yusuf Aliyu Harande ni Amina Buhari Auna daga nan birnin Washington ke cewa ku huta lafiya
Come on.